This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a ta babbar rana ta ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanin labarai.
To Sarfilu, sojojin gwamnatin Isra'ila sun kaddamar da wani sabon farmaki a yau Juma'a a birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza. Wasu harare guda biyu a lokuta daban-daban da ake zaton ƴan tawayen Houthi na Yemen ne suka kai su san auna wani jirgin ruwa a mashigin Bab el-Mandeb wanda ya hade da tekun Aden da Bahar Maliya. Wani hari da makama a tilere na Russia ya taba wani babban kanti a garin Konstantinivka da ke yankin Donetsk a Ukraine inda ya kashe akalla mutane biyu.
To kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a yi cewa ƴan kasar Kamaru na kuka kan ƙarin farashin makamashi a kasar duk kodan alƙawarin tallafi daga gwamnati.
Umma duk wani dan Kamaru ya san yanda ake ya kuma ya san yanda ake da kudin man fetur a kasar Kamaru. Ya san tsarin da aka yi da ko gidan tashin mai da ko masu sayar da mai da ko masu sayan mai.
Idan muka tsallaka makwabciyar Najeriya kuwa su kuma ƴan kasar na kuka kan tsadar rayuwa da rashin tsaro.
Kusan yanzu da mana ta kama mutane suna zuwa wurin shuka ana farauta so da kastan ana farauta zomaye a cikin wuraren su idan an kama a wuce da su in kuma takkai a halbe ana halbewa
to sai a biyo mu domin jin cikakkun rahoton da muke dauke da su daga nan zamu kawo muku shirin da dan gari shirin da gidajen radio da ke kawance da sashen Hausa ke daukan nauyin kawo muku wanda a yau yake kasar Ghana sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aika mana ta email to amma fa sai mun fara da shinkashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin gwamnatin Isra'ila sun kaddamar da wani sabon farmaki a yau Juma'a a birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza inda suka auna mayakan Hamas da sojojin suka yi kiraran har yanzu mayakan na gudanar da ayyukansu a can duk da hare-haren da ake ci gaba da kai musu a daidai lokacin da kuma masu shiga tsakani daga Amurka, Qatar da Masar suke ta kokarin ganin Isra'ila da Hamas sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Umarnin da Isra'ila ta bada na sauyawa Falasɗinawa matsuguni ya sake janyo hijirar Falasɗinawan da yawa a gundumomin da ke gabashin Khan Yunis da aka yi ragaraga da su inda kasa da makonni biyu wasu da yawa suka koma bayan kutse na baya-baya da sojojin Isra'ila suka yi a cikin birnin a watan Yuli. Dabban mutane ne suka tsere daga yankin a jiya Alhamis dauke da kayayyaki kamar katifa, tantuna, jakunkuna da kuma barguna. Jama'ai daga Isra'ila da Amurka sun ce sun yi imani Yahya Sinwar sabon shugaban Hamas da aka nada kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kitsa harin da aka kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara ta yi wasan boye a hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ke Khan Yunis. Rundunar sojan ta faɗa a yau Juma'a cewa jiragen saman yakinta sun kai hari akan wasu wuraren Hamas guda 30 a birnin ciki har da akan mayakan da wuraren ajiyar makamai. Rundunar ta kuma ce sojoji suna neman hanyoyin ƙarƙashin ƙasa na Hamas da sauran wasu ababen more rayuwa na kungiyar yayin da suke fafatawa ta sama da ta ƙasa. Wasu hare-hare guda biyu a lokuta daban-daban da ake zaton ƴan tawayen Houthi na Yemen ne suka kai su sun auna wani jirgin ruwa a mashigin Bab el-Mandeb wanda ya hade da tekun Aden da Bahar Maliya a cewar hukumomin ƙasar a yau Juma'a. Nan take dai ƴan Houthi ba su dauki alhakin kai harin ba duk da cewa sun shafa watanni suna kai hare-hare akan jiragen ruwa a yankin tekun Bahar Maliya saboda yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a zirin Gaza. Bayan tsagaita wuta da suka yi tsawon makonni biyu a baya-bayan nan sun koma kai hare-haren biyu bayan kisan gillar da aka yi wa shugaban Hamas Ismail Haniyeh a Iran babban mai taimakawa ƴan kungiyar ta Houthi a daidai lokacin da ake sake bayyana damuwa kan yiwuwar yakin yayi muni a yankin. A hari na farko da aka kai, wani gurneti da aka harba da roka ya fashe a kusa da jirgin a jiya Alhamis, a cewar cibiyar kasuwancin jiragen ruwa ta sojojin Birtaniya da ake kira UKMTO a takaice. Wasu kananan jiragen ruwa guda biyu dauke da maza sanye da rigar kariyar ruwan sama mai launin fari da rawaya kuma suka kai harin na gurnetin roka a cewar cibiyar ta UKMTO. Makama artillery na Russia sun kai hari akan wani babban kanti a garin Konstantinivka dake yankin Donetsk a Ukraine, inda suka kashe akalla mutane biyu tare da jakata wasu su 17 a cewar gwamnatin yankin. Hotunan wurin da aka wallafa tare da sakon gwamnati Vadim Filashkin a kafar Telegram sun nuna yadda bakin hayaki daga gidan da aka lalata ya tarnake wurin. Harin da aka kai kan babban kantin a Konstantinivka wani harin ta'addanci ne daga Russia. Ba abinda dakarun kasar suka sani face yaki kan farar hula, a cewar shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasar Ukraine Andriy Yarmolenko a shafin X. Gwamnan ya kara da cewa hukumomin ayyukan agajin gaggawa na ci gaba da aikin ceto. Sojojin Moscow na rike da yankuna da yawa a Donetsk, sauran yankunan da ke karkashin Ukraine su kuma suna shan fuskantar hare-hare ta sama da ta kasa daga Russia. Yankin dai na daya daga cikin yankunan da ake gwabza kazaman fada, yayin da Russia ke kai hari akan yankuna ta wuraren garin Pokrovsk mai muhimmanci a gabashin kasar. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jima'a ba, Maryam za ta sake damar da karshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu je kasar Kamaru inda gwamnati ta sanar da karin farashin man fetur da sauran dangin makamashi. Lamarin da bai yi wa ƴan kasar kamar dadi ba, duk wadda alƙawarin da gwamnati ta yi na ba da tallafi don tsaftace matsar rayuwa. Wakilinmu Muhammad Awul Garba na dauke da wannan rahoton.
Na karawa al'umman kasar farashin man fetur da waɗansu makamashi waɗanda ake amfani su na yau da kullum. Allah ya sa haka dai ta nemi saukar da alƙawarin da ta yi wanda ta jima tana tallafawa ɓangaren man fetur ɗin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Allah ya ce za ta tallafawa ne ba da komai ba sai dai domin kar a samu rashin karancin man fetur a kasar ta jamhuriyar Kamaru. Domin a kowace shekara gwamnatin kasar tana zuba zunzurutun kuɗi har sai fa miliyan 600 kana abin da ya sa har ya saka hukumomin kasar ta Kamaru suka nemi bada wannan tallafin da yi ta bangaren man fetur da kuma waɗansu ɓangarori daban-daban na rayuwar yau da kullum. Ya biyo bayan wata mummunar zanga-zanga ce wanda aka gudana a shekarar 2008 na yunwa, sannan haka zalika wani al'amarin ya nemi jefa kasar jamhuriyar Kamaru a cikin wani hali musamman ma ta ɓangaren kayayyakin taimaka ministan albarkatun man fetur na kasar jamhuriyar Kamaru da kuma hasken wutar lantarki da ruwan sha Musta Irundu Isamba Gasso ya tabbatar wa manema labarai cewa duk wannan al'amari dai da kasar Kamaru ta fara a cikin rikici ne na duniya baki daya, ba wai kasar Kamaru ba ce kawai. Kuma za mu yi kokari mu ga cewa mun tallafa daidai wadaida kuma su ma talakawa dole ne su yi kokari su kawo tallafin su domin kowa zai ci a cikin sa. Alhaji Ali mai fashin baki ne kan al'amuran gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce a inda muke tattaunawa da shi.
Wato dangane da ƙara kuɗin man fetur da shauransu dai, wato alama na nuna cewa ƙasar Kamaru dai za a kai da haka, kuma a kai da haka kuma ba wuya, wato ba mamaki a ga cewa abin ya zama ma gwamnatin ƙasarmu nan tashi hankali na ƙwarai da gaske, wanda zai iya ya kai ma watakila har a kai da juyin mulki. Domin al'umma duk wani ɗan Kamaru ya san yadda ake yi, ya kuma ya san yadda ake da kuɗin man fetur a ƙasar Kamaru, ya san tsarin da aka yi, da ko gidan tashin mai, da ko masu sayar da mai, da ko masu sayan mai a kusa kawo ƙasar Kamaru, da ko kuma kamfaniya da ita aikin ta raba mai a ƙasar Kamaru. Kaga daga man wuya ɗan Kamaru ya yarda cewa lalle kuwa ƙasar Kamaru ta ga garabi ya mishi mai.
Alhaji Abubakar Garba shi kuma mai faɗan ajiye ta bangaren dimokuraɗiyya da kuma yadda yake alaƙa da ƙungiyoyi a ƙasar jamhuriyar Kamaru.
Sai mai abu ne da yake yayi yaɗi duniya, ko ta ina ana kokan zancen mai ka san mai kuma yana cikin abubuwan da al'umma suke amfani da shi daga jikin motoci masu transport da kuma mu kuma wanda abin da muke saya kaman gas dandina girki da shauransu eh hakikan dama shi gwamnatin Kamaru ya dauki nauyin taimakawa al'umma wato ina tallafawa al'umma akan farashin mai farashin da ake sayar mana da mai ba haka ne ya cancanta mu sayar da mai ba to amma gwamnati ya dauki nauyin wajen 80 da wani abu akan kudin farashin mai
hali yanzu ne sama da biliyan 80 ne sai kan kudin jahuja ga babu wanda ake cewa ana tallafa wa talakawa amma su kan ba sa gari a kasa sai dai masu gudanar da harkokin mulki ne a kasar jahuja ga babu su ta shekiyayen su talakawa kuma suna cikin hali ne a su mahama awal garba mular amurka daga kasar kamaru
towa gaida awal garba to wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga karshen labaran duniya
Madugun ƴan awaren yankin Catalonia Carles Puigdemont na kan hanyarsa ta komawa kasar Belgium a yau Juma'a bayan da ya bayyana a wani gangamin siyasa a tsakiyar birnin Barcelona duk wada cewa an ba da sammacin kama shi a Spain a cewar babban sakataren jam'iyyarsa a yau Juma'a Jordi Turull ya shaidawa gidan rediyon RAC1 cewa bai san ko Puigdemont ya riga ya isa garinsa na Waterloo ba inda ya kwashe shekaru 7 yana gudun hijira tun bayan da ya jagoranci yunkurin fadda yankin Catalonia daga Spain a shekarar 2017 ana neman sa ruwa a jallo a kasar Spain bisa zargin almubazaranci mai alaka da kura'ar raba gaddama ta neman samun yancin kai da aka kada a shekarar 2017 wadda kotunan Spain suka yanke hukunci kan cewa hakan ya sabawa doka sai dai Puigdemont ya ce kura'ar ba ta sabawa doka ba a saboda haka tuhuman da ake masa ba su da tushe Ministocin harkokin wajen Somalia da na Habasha za su gane a birnin Ankara a mako mai zuwa domin tattaunawa akan rashin jituwar da aka samu game da wata yarjejeniyar tashar jiragen ruwa da Addis Ababa ta rattabawa hannu da yankin Somaliland mai kwarya-kwaryar yanci a farkon wannan shekarar a cewar ministan harkokin wajen Turkiya Hakan Fidan Yanzu kasar Turkiya ce ke shiga tsakani a tattaunawar da ake yi tsakanin kasashen makwabta da ke gabashin nahiyar Afirka waɗanda dangantakar su ta yi tsami a watan Janairu yayin da Habasha ta amince ta yi hayar yankin ruwan Somaliland har tsawon kilomita 20 sannan ita kuma Habashar ta amince da yankin Somaliland a matsayin kasa mai cikakken yanci Mogadishu ta bayyana yarjejeniyar a matsayin wadda ta sabawa doka ta kuma mai da martani ta hanyar korar jakadan Habasha sannan ta yi barazanar korar dubban sojojin Habasha da aka girke a cikin kasar don taimakawa wajen yaki da yan ta'adda Ministocin harkokin wajen Somalia da na Habasha sun gana a birnin Ankara a watan da ya gabata tare da Fidan don tattaunawa akan rashin jituwar da ke tsakanin su sun kuma amince su sake yin wani zaman sanarwar ta Fidan dai na zuwa ne mako guda bayan da ya ziyarci Addis Ababa inda kuma ya gana da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla duk da halin matsi yunwa rashin tsaro da ke addaba ƴan Najeriya wanda har ya kai su ga fituwa zanga-zanga wasu ƴan siyasa na ganin gwamnati ba ta da niyyar magance wannan matsaloli sai dai ƴan ƙasa sun san ta yi wannan na zuwa lokacin jama'a ke yin tsokaci akan yanayin da suke ciki har wasu yanke shawarar yin gangami na neman daukin ubangiji ga matsalolin da suka dabaibaye su daga Sokoto Muhammad Nasir ya aika mai da wannan rahoton
don kafin jama'a su soma korafi akan yunwa a Najeriya matsalar rashin tsaro ta jima tana addabar sassan kasar har ta kai wasu na ganin matsalar ta gagara magancewa da mai an dauke shekaru da dama ana fama da ita yanzu lamarin ya kai ga wasu ƴan siyasa na nuna shakku na cewa gwamnatin Najeriya ba da gaske take yi ba wajen magance matsalar dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar karamar hukumar mulkin Sabon Birni a majalisar dokoki ta jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya yankin da rashin tsaro yayi kaka gida Honorable Aminu Almustafa Boza yana cikin masu wannan shakkun da mai a cewarsa manyan barayi na nan na cin karin su babbaka kuma gwamnati ta samu sai ido tsawon shekaru
to kaga in ka duba yau duk wanda abbabban balawa Najeriya babu wanda kaji an ce gwamnati ta kashe babu wanda kaji an ce gwamnati ta kama dukkan su suna nan suna activities nasu wanda ma aka ba su tsaro wallahi tallahi har sai wani gwamnati Najeriya tsaro to kaga in ka duba zulum sono ana attacking din ne akan shugaba gwamnati bane ka taba jani attacking din tuji ka taba jani attacking din Halilu Subugu shugaban kasa jawabi ne ma wanda ya je in ka duba da cikin jawabi ne babu inda ya wata taka magana akan tsaro babu inda ya taka magana na tausaya ma talaka yanzu shugaban kasa ya ce ya bada taki to ina noma yanzu mu sabon min local government abinda abba mu noma ba hectare 20,000 yanzu ga robari dukiya an san muna sama da ta 2 billion da gidaje da makarantu kone muna an yi muna asara sama da biliyan guda
yankin gabacin Sokoto shine tafi fama da matsalar tarashin tsaro a jihar kuma har yanzu duk abin da aka yi na kawar da matsalar ta ki ta kawo dan majalisar dokoki na jiha mai kiltar karamar hukumar Isa Honorable Habibu Halilu Modachi ya ce su yanzu lissafi ya kwance musu domin sun rasa yadda za su yi akan wannan matsalar.
Babu shakka muna cikin mawuyacin hali ga waɗannan 'yan ta'adda. Na farko dai yanzu maganar noma shi babu shi a wannan shekara. Kusan yanzu damana ta kama mutane suna zuwa wurin shuka ana farauta suwa da kasan ana farauta zomaye a cikin wurarensu idan an kama a wuce da su in kuma takkai a halbe ana halbewa kuma haka ake abin yake kowane gari shekara da shekaru muna cikin wannan lalura
duk da zanga-zangar da 'yan Najeriya suka yi Honorable Boza na ganin wasu matakai da shugaban Najeriya ya dauka kamar na tura abinci zuwa jihohi a rabawa jama'a bai ko hautur baba ta gyara ga matsalolin da suka tunzura jama'a
yanzu ya za a yi a ce irin jihar Sokoto da muke mutum sama da miliyan 7 a ce an kawo mana trailer 20 ta shinkawa trailer 20 ta shinkawa ko sai mini tana isa yanzu mu gashi nan sabon miliyan za an kashe mu local government guda a ce an kashe mutum 20,000 cikin ta nawa an karaga isa local government daga Murno na har abin da ya kai ta isa kilometer 137 babu ko gari guda wallahi wanda adda mutum wasu an kashe su wallahi sun bar kasar
duk waɗannan suna zuwa ne lokacin da gwamnoni ke cewa suna iya kokarin su na samarwa jama'a sauki daga wasu matsaloli musamman na rashin tsaro kamar yadda gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu ya faɗa a garin Isa lokacin da yake raba tallafin abinci ga ɗaruruwan 'yan gudun hijira waɗanda rashin tsaro ya raba da matsugunan su
ina mai shaida muku cewa da dawowar gidi a jefar gwamnati za ta ci gaba da haɗa kai domin ta ga cewa an shawo kan wannan al'amari
raɗaɗɗen matsalolin da suka da baibaice 'yan Najeriya sai ƙara ta'azzara yake yi abinda wataƙila ya soya tunanin wasu 'yan ƙasa su nemi ɗauki daga Ubangiji ta hanyar yin gangami a gudanar da kunuti domin samun mafita. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Kamar kowace yaushe za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da masu ran shirye-shiryen mu da suka gabata. To yanzu a nan Washington DC a gomana cewa karfe 11:17 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku. Tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulɓa da su.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri da dangare wanda muryar Amurka a bisa haɗin gwiwa da tashar Marhaba muryar Alkhairi daga Accra Ghana ce kawo muku, ni ce Fatimatu Zakiya. A madadin producer na Ridwan Muktar Abbas ke gabatar da shirin. Yau tawagarmu na da dangare yayi tattaki ne zuwa unguwar Sabon Zango a sakiyar Accra, kuma za mu tattauna da masarautar unguwa mu ci yadda aka soma ta wanda ya samar da ita da al'umman masarautar. Kakace sarkin unguwa aka zabo mana yayi mana bayani. Da farko ranka dade zan so ka kara mana bayanin kanka kan mu ci gaba.
Sunana Sa'idu Musa Barko.
Sam
kuma ina cikin jikokin Malam Barko. Kuma da nake dan a matsayi da na Zura Malam Barko, ni ne secretary na Zura. Aka shi ko Malam Bako kakan nawa ko kunce damu baban shi da Malam Idrisu Naino. Shi Idrisu Naino shi ne wanda tarihi ya gwada a nan farkon Hausa Muslim da ya zo Accra Central ya kafa zangon farko a tsakiyar karni ta 19. Shi aka nada sarkin zango kuma yana limamin Accra. To bayan shi da Allah masa rasuwa sai ɗansa wanda yake kakan namu Malam Bako ya gaji wannan kujeran sarauta na sarkin zango. Sai aka nada Malam Garba wanda ake nufin babban almajiri. Don ni kaina cikin iyaye mu an gaya min yana cikin mutanen su wanda yake son maganar shi kwarai. Shi Malam Nayano kuma yana da Malam Bakon magana ya dauke shi uban shi ne ko da ba shi ne ko da ne. To da shi Malam Nayano ya rasu a 1893 sai aka nada Malam Bakon sarkin zango. Shi kuma Malam Bakon ya nuna Malam Garban aka mai limanci na Accra. To cikin wannan limanci cikin shekara biyu wani dan mushkila ya zo tsakanin al'umma. To shi aka ce an tuɓe shi. Amma da aka shiga bincike shi aka gano ashe ba laifin shi ba ne. Sai aka mai da shi. Aka ba shi rawaninsa. To ba shi rawanin bai daɗe ba ya yi tafiya zuwa Kano ya bar Gano. To daga can Allah masa rasuwa. Abin da kaɗan da zai yi gyara shi ne da aka naɗa Malam Garba limanci shi aka naɗa Malam Bakon na Idi. To da ba shi sai Malam Bakon ya ci gaba da ba da limanci. To amma sai abin bai tafiya sosai domin saboda ganin cewa ya dafa Malam Garban baya. To sai mutane na wani misunderstanding. Sai Malam Bakon ya nemi a yi kokari a samu wani wuri da shi da al'umman shi wanda ya gada bayan barin duniyan kakan shi su samu wuri inda za su zauna su yi ibadan su da komai su. To nan dalili kenan aka ba shi wannan sabon zango. Yanzu aka zaman da muke yi nan sabon zangon da muke cewa sabon zangon yana da title. Malam Bako shi ke rike da title. Saboda shi duk wani ƙasa nan da aka bayar ko aka yi mu nan ke takardu muke confirm duka a yi abin gan a bayar. To saboda shi zaman sabon zango dai yana nan ne na Hausawa domin judgment ma da aka yi da aka ba shi prophetic title wanda ke nufi an baka abu ci gashin kanka. Wato ma'ana ka mallaki wurin da abin da ke wurin arzikin da ke wurin duka ka mallaki. Haka aka ba Malam Bakon. To wannan abin yana nan shi Malam Bakon shi ke rike da wannan title. Amma wurin an keɓe shi zaman Hausa settlement yana cikin judgment ɗin. To yi gari to yanda sabon zangon ya zauna ke don. To shi Malam Bako ka zo musulmi da Bahaushe. Baka tuni? Sai ce to sabon zango. Amma su a cikin takardar suka rubuta sun ce Hausa settlement. Ta gani saboda shi su duka ina kai sa cewa ainihin Hausa settlement ne. Wannan to mu dai musulmai Hausawa muke cewa sabon zango.
Ranka dai da mene sana'ar mutanen sabon zango?
To farko dai mu da mu tafi da mu iske jima. Ba wasa ba an jima kwarai. Da tela. Dinki. To zai za to shi da ita wannan mutanen mu sun ba su karfi. Don ko dinki mani da kaina ma na koyi shi da dade dai jingi ne shi ne.
An kuma ce sabon zango na buki da karatu haka ne?
Oh kware kware gaske. Akwai karatu sabon zango.
Har wa yau.
Har wa yau. Don gidan Malam Bako ma akwai makaranta kuma yawancin jikokin da shi ba duk malamai ne.
Ranka da dai me aka hasasa dangane da ci gaban samun iya da su samu ilimi mai zurfi wani buri ake da shi akan wannan?
To hakika mun kafa tushe. Domin misali kaman buɗe ofisin da muka yi mun kafa abin da ake kira Malam Bako Endowment Fund wanda yake dukkan wanda yake makaranta ya samu wani problem in ji na biya ne to ana cirewa cikin wannan fund don a taimaka.
Yan kare da cikin sabon zango akwai makarantu na Islamiyya da dama ga masallatai a Birjik. Shin kuna da makarantun boko?
To makarantun boko muna da su amma ba su da yawa. Amma yanzu dai muna niyyar mu ba da fili har university ma a kafa mana zango. Don mun yi niyya dai kan cewa lalle mun yi dalili na muka samu filin tun da iko na hannunmu na batun kasa yanda ake so to hakika mun bude Islamic school kan university level Allah ya yi
ranka dadi so da yawa yayan mu kan fiskanci wannan masala wurin yin katin jefa kuriya da sun kira sunan musulmi misali Suleimana Bashiru Amina sai kaje an ce me shi ba dan kasa bane in yace sabon zango aka haife shi sai a ce sabon zango ba jiha bane shin akwai wani abin da kuke yi a matsayin ku na masarautar sabon zango na yanda za a kawo karshen wannan matsala wanda ya'yan mu ke fuskanta
to ban ga magana ina so zan ba shi kane na gudana don shi wannan dawaini yake hannun shi marafa Malam Imran Bako
to mutane ne sun yi nisa da gidan Malam Bako kuma sun yi nisa da masarautar gidan amma wannan abin lalle mun yunkura domin maganan gaza nake muku bi fi wata biyu ba da kanena malam suna Sa'adu Bako yaje aka mai passport da passport din Toba wayan ga tambayoyin ga shi aka yi mai kai wani iri ne shi ni Bahaushe ne wace kasa ka fito yace sabon yace Ghana ni dan Ghana ya sunan unguwanku ko garinku yace sabon zango wani unguwa yace sabon zango yanzu ka matsa mai da tambaya sai ce sai suka ce mai sabon zango bai atashi sai ce Jamestown suka yi shiru suka ce to babanka yana fito yace sabon zango babanka shi wani gari ya fito yazo ba Tudu ba yace a'a sabon zango to wanga magana da nake gaya maka masu yin gana ka da sun zo kofar makaranta an sa rufa ana ba mutane ka irin haka suka ci karo da wata daya daga cikin jefokin mu da aka so ba mata irin wannan tambayar sai ta kira wasu ya sauko da ya dauki phone shi ya bude ya gwada musu wayansu abubuwa cikin phone game da batun kasan zango kamar yanda babban yayana ya fadi su da kansu suka ce eh yanzu sun yadda manyan su ba su gaya musu gaskiya domin wayanga abubuwan ga suna nan cikin sabon zango amma in sun zo sai a ce musu in ba mutun ya ce ya fito Tudu bane to kada a sarta shi ba Hausa manyan mu ba su gaya mana gaskiya sai sa kwanakin baya mun fito mun yi magana da aka yi wani taro mun gaya ma mutanen zango in mutun ya je yin gana card ko passport ya samu irin wanga matsala yazo ya gaya muna yazo ya kawo kara gidan masarauta mun tashi akwai takardun da za mu je mu gwada musu akwai magana da za mu gaya musu sun asalci da shi kamar yadda babban yana ya ce zango ne na Hausa settlement
to ranka ya dade in ka samu damar ka bukaci wani aburin gwamnati me za ka bukata kuma akwai muna magana ga nan karshe
mun gwamnati da ta taimaka ma zango a samu makarantu na boko da na arabiya ne gabaki daya ko a gane ba shi abin da ke roko kenan kuma a taimaka mana sosai ta yanda yaran mu za su shiga ba
to masu saurare da fatan kun gamsu da bayanan da kakakin sarkin unguwa Malam Saidu Bako ya mana amradin bakon mu na yau Malam Saidu Bako da producer na Ridwan Mukhtar Abbas ni ce taku Fatimatu Zakiya za mu sake haduwa da ku wani lokacin in Allah ya yarda mu huta lafiya
da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su
to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin abin da kuke aika mana ta email
na jajantawa iyaye da iyalan ikan su sakamakon ambaliyar ruwa a wasu kananan hukumomin jihohi takwas na kasar jamhuriyar Nijar Allah ya ji kansu da rahama ya kyauta namu karshen ya kuma kiyaye faruwar matsalar ambaliyar ruwa a nan gaba amin summa amin sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace salam biyoyi Hausa muna tare da Allah wadai da nuna halin ko in kula da gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu ke yi wa al'ummar Najeriya irin yadda al'umma ba sa iya cin abinci sau uku a rana ga rashin tsaro ga talauci da wannan muke kira da gaggauta lalubo hanyoyin da al'umma za su samu sa'idar rayuwa sai sako daga Sani mai lange-lange waya wuri yace assalamu alaikum biyo Hausa muna jajantawa iyalai da ƴan uwan mutane biyar da suka mutu da kuma mutane 15 da suka bace bayan kifewar kwale-kwale a jihar Jigawa ta Najeriya. Da fatar Allah ya kiyaye gaba.
To madalla masu sauraro, da haka muka kashe shirin namu ne yanzu a madadin Maryam Dura ta kawo shi ta yana kawo shirin sai Fiona Nanduru da ma injiniyan mu na yau. Daga nan Washington DC ne Sarfil Hashin Gumel ke cewa ku saurari shirin yau da gobe shirin matasa.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25 31.